إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna wa Allah godiya da ya saki hada mu a wannan masallaci mai albarka masallacin Abi Huraira a wannan gari na Arlit a wannan rana ta Alhamis wacce ta daidai da ranar 9 ga watan Safar hijira 1443 daidai da ranar 16 ga watan 9 2021 miladiya dan ci gaba da karatu wannan littafi na mai albarka al-usul أصول الثلاثة واللفر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وندوانا شيني زي زمو درس سمونا تقوس أتكون وانا اللي جافي منا نندي تكون الأصل الأول منا تكون أصلي نفركو معرفة الأبد ربه قطو مساني رباوة قمدو بنجي جنسا أصلي قدا أكو واندي زمو دولي كواني مسلمية سنسو أصلي نفركو شيني باوة يسوانيني بنجي جنسا to idan ka san wane ne ubangijinka sai ka san kuma shi kadai cancanta ka bauta masa to sai malam ya shiga yana mana bayani akan nau'ukan bauta wanda Allah kadai ya cancanta a jingina masa su daga ciki sai ya ba mu misali misalul islam wal iman wal ihsan yace wa minhu du'a mun yi magana akan addu'a wal khawf da tsoro mun yi magana akan sa wal raja da fata shi ma mun yi magana akan sa wa tawakkul da dogaro shi ma mun yi magana akan sa wa ragaba wato shine mika kwadayi shi ma mun yi magana akan sa wa rahaba da kuma tsoro shi ma mun yi magana akan sa wal khushu da kaskantar da kai wal khashiya da kuma tsoron Allah tare da girmamawa wal inaba da komawa ga Allah wal isti'ana da neman taimakon Allah ko neman taimako wani si'aza da kuma neman tsari duk wannan nau'ukan bauta ne wanda mun yi magana akan su yau zamu tashi wal istighasa da kuma neman agaji yace wa dalilul istighasati qawluhu ta'ala dalilin da ya nuna istighasa neman agaji yana daga cikin ibada fadin Allah ta'ala id tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum katuna kutuna a yayin da kuke neman agajin ubangijinku kuma sai Allah ya amsa muku suratul anfal aya ta 9 to idan ka ce al-istighasa shine talbul ghaus neman agaji shine al-inqazu min ash-shidda wal halak mutum ya nemi a tsamar da shi daga wani tsanani da ya fada ko wani ramin halaka da ya fada mutum yana cikin halaka yana cikin dabda halaka yana cikin tsanani sai ya nemi a agaza masa wanda in ba an yi hakan ba zai iya halaka to wannan shi ake cewa neman agaji to shi ma wannan neman agajin shi ma ya kasu kashi-kashi kamar da muka yi bayani akan al-isti'ana neman taimako da isti'aza to shi ma wannan kamar su ne shi ma ya kasu kashi-kashi kaso na farko akwai al-istighasatu billah neman agaji a wajen Allah azza wa jalla wannan yana daga cikin mafiya falalar ayyuka mafi kamalar ayyuka wanda wannan yana daga cikin dabi'a ta manzannin Allah da mabiyansu idan sun shiga tsanani to suna neman agajin Allah ne dalilin wannan abinda malam ya ambata istaghisuna rabbakum iz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum annimu middukum bi alfin minal malaikati murdifin a yayin da kuke neman agajin ubangijinku sai ya amsa muku Allah ya muku alƙawari cewa ni zan taimake ku in ƙara muku ƙarfi da mala'iku guda 1000 wanda za su zo suna biye da juna wanda wannan malamai suka ce ya faru a yakin Badar a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalli yawan mushrikai yaga yawan su san kai su 1000 sannan ya kalli yawan sahabbansa yaga su bu su wuce mutum 310 wani abu ba mutum 1000 da mutum 300 kaga sun linka su gida uku kenan to da annabi yaga wannan shi da ya shiga cikin rumfa da aka yi masa yana roƙon ubangiji yana neman agaji yana mai daga hannayensa sama yana mai fuskantar alƙibla yana cewa Allahumma anjiz lima wa attani Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam la tu'bad fil ard aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah ka cika min alƙawarin da kai min yana roƙon Allah yana cewa ya Allah idan wannan tawaga daga cikin al'ummar musulmi suka halaka to ba za a bauta maka a ban kasa ba za a bauta maka ba a ban kasa wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi annabi bai gushe ba sallallahu alaihi wasallama yana neman agajin ubangijinsa yana mai daga hannayensa sama har sai da mayafinsa ya fado daga kafadarsa sai na Abubakar ya dauka ya maida masa mayafinsa akan kafadarsa sannan ya sake faduwa ya dauka ya maida masa ya lazumci bayan manzo Allah zara yana tsaye sai na Abubakar yana tsaye a bayansa har ma yake ce masa ya nabi Allah kafaka munashadatuka rabbaka ya ishe ka wannan magiya da kake wa ubangijinka fa innahu sayunjizu laka wa'daka Allah zai cika maka alƙawarinka to sai Allah ya saukar da wannan ayar sai Allah ya saukar da wannan ayar istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum a lokacin da kuke neman agajin ubangijinku sai Allah ya karba muku ashe neman agaji ibada ne neman agaji bauta ne ba a neman agajin kowa idan an shiga irin wannan hali na tsanani sai wa sai Allah subhanahu wataala sai fa idan wani hali ne aka shiga wanda mutum zai iya agaza maka wanda bayanin sa zai zo amma neman agaji a irin wannan halin misali an shiga wani halin da yaki ne mutum 300 ga mutum 1000 mutum 300 ga mutum 1000 yanzu kaga nan kuma ga yakin za a gwabza to kaga yanzu ba wanda zaka je ka nemi agajin sa a irin wannan halin sai wa sai Allah subhanahu wataala to bai halatta ka je kuma ka daga hannu kana neman agajin wani can daban ba wanda ba Allah ba irin wannan halin akwai nau'in neman agaji na biyu shine al-istighasatu bil amwati neman agaji da matattun wanda suka mutu aw bil ahya ko kuma neman agaji da wanda suke raye ghairil hadirin al-qadirin ala al-ighatha neman agaji ga wanda suke raye amma ba sa nan a gabanka kuma ba su da ikon taimakawa ko ga su amma ba su da iko ko ya zama sun mutu matattu ne kake neman agajin su shehu wa ne ka cece ni ka agaje ni alhali ya mutu ko kuma yana raye amma baya gabanka kai kana wani uwa duniya shi yana wata uwa duniya sai ka shiga wani hali na tsanani mu dauka mota ce ta kubce ko ta yi da baya daga kan tudu a irin wannan halin ba wanda isa ya agaza to sai kake ta neman agajin wani matacce a kaddara wani waliyi ne ya mutu kake ta kiransa ya waliyi wane ya shehu wane ko ya annabi wane a irin wannan halin shirka ne da mutum yake Allah kadai ya cancanta a neman agajin sa a irin wannan halin domin shi wanda kake neman agajin nasa ko shi yazo ya tsaya motan za ta iya banka dishi ta yi gaba da shi ko shi yazo ya tsaya ba zai iya rike ta ba ko zuwa yayi ya tsaya mota ta yi da baya ta gangaro telam ta gangaro kwari kuna ta neman agajin wani daga cikin waliyai ko shi yazo ya tsaya a gabanta zata gama da shi ta wuce haka ba zai iya agaza muku ba wa zai iya agaza muku a wannan halin Allah kadai to bai halatta ku nemi agajin matacce wanda shi yake neman taimako haka kuma wanda yake raye baya nan yana wani waje kana neman agajin sa daga nan in ka shiga cikin wata matsala ko kuma gashi a gabanka amma bai da ikon agaza maka al'amarin yafi karfin sa al'amari ne na Allah ba wanda ya iya wannan sai Allah al'amari ne yafi karfin dan adam sai Allah kaga shi bai iyawa to sai ka zo kana neman agajin sa irin wannan halin to irin wannan neman agajin shirka ne domin ba wanda zai yi irin wannan neman agajin ga wani sai ga wanda yake da i'tiqadin wannan da yake neman agajin sa yana da wani koyayyen tasarrufi a wannan duniyar to sai ya dauki wani bangare na rububiyya sai ya mika masa shi kuma Allah ta'ala a Qur'ani cewa yi amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun ci amman yujibul muttarra idza da'ahu ko kuma wane ne yake amsa kiran wanda yake cikin larura ya shiga cikin matsala ya shiga cikin halaka wane ne yake agaza masa irin wannan halin idza da'ahu idan ya kira shi wa yakshifu su'a yayi masa mummunan halin da yake ciki wa yaj'alukum khulafa' al-ard sanan yamayar da ku masu mayewa a ban kasa wa yake yin wannan a ilahu ma Allah akwai wani Allah tare da Allah akwai wani abin bauta tare da Allah da zai iya yin wannan babu shi ci qalilan ma tadhakkaru haka yayi kadan kware abinda kuke yi na tunani to amma a rayuwa sai kaga su wasu wadanda suka talalabiya ta dauke su a wannan bangare su suna ganin akwai waliyai ma wanda suke iya agaza maka in ka shiga cikin irin wannan halin a wani darasi da ya gabata mun yi bayani akan wani wanda suna kan ruwa yake cewa ni ka nemi agaji na ka kira ni kar ka kira Allah da ya kira Allah kuma ya nitse cikin ruwa kaga suna da i'tiqadi mun ambaci wani wanda yana bada sallah aka ga hannun rigansa ya jike da ruwa aka ce ya aka yi yace wasu ne can cikin teku jirgin ruwa ya kife da su suka nemi agaji na shine daga nan na mika hannu sun fara nitsewa na tsamo su shi yasa hannun riga na ya jike idan ka dubi wato ɗan ɗari kunnan gaba ɗaya suna da wannan i'tiqadi halaccin neman agaji a wajen waliyi ma balanta na annabi shi yasa suke da waliyansu da suke ce musu al-aghwas su ce wannan gausi ne idan aka ce waliyi ya kai matsayin gausi mai al-ghaus daga al-istighasa ne yayi an gane kalmar gausi al-ghausu daga al-istighasa ne neman agaji kenan gausu mai agazawa to abinda suke nufi da shi shine Allah subhanahu wataala ya dauki duk wani abu na tasarrufi ya damka a hannunsa ne shi wannan gausin shine yake sarrafa duniya shi yake gudanar da ita ya riga ya mutu amma tare da ya mutu yana barzahu amma yana sarrafa duniya shi yake kawo ruwa shi yake kawo iska shi yake gudanar da rana da wata shi yake duk wani tasarrufi Allah ya dauka ya damka a hannunsa to da yake suna da wannan i'tiqadi kenan yana da wani wata rububiyya yana da wani bangare na rububiyya yanda Allah subhanahu wataala yake tasarrufi ne ma'anar rububiyya shine khalqan wa mulkan wa tadbiran halittawa da mallakar halitta da sarrafa halitta to su ma sai suka ci nasu gausun haka ne shi ma yana yin tasarrufi to tunda ko yana yin tasarrufi to menene ya dauke wani bangare na rububiyya shi ma kenan yana da wani bangare na rububiyya da haka sai suke cewa wannan gausi ne in ka shiga matsala a maimakon ka kira Allah gara ka kira gausi yafi kusa da kai yafi kusa haka suke cewa in ka shiga matsala maimakon ka ce ya Allah ka agaza mu to gara ka ce ya gausi ya shehu ka agaza shi shehu yafi kusa da kai fiye da Allah dan Allah yayi nisa shi shehu shine tsakaninka da Allah dan haka ka kira shehu yafi samun maka agajin gaggawa fiye da ka kira Allah matsayinka bai kai ka kira Allah ba ko kai mai zunubi ne ko kai kana da yawan saban Allah ko baka da tsarki haka in ka kira Allah ba zai saurare ka ba amma shi wali da yake na da wani matsayi da daraja a wajen Allah kana kiran shi kai tsaye kamar gwamnati ne yanzu in ka kira gwamnati kace ni ne wani zai kire gwamnatin ce ne Abdul Qadir Tudunni bai san ni ba ya ce waye kai amma idan dauki wani na kusa da shi wanda shi kuma ya san ni ina da alaka da shi ne ce to ai kaji halin da ake ciki a ga wa shugaba ya sa agaji ya sa baki to kaga shi da yawa shugaban magana muna da wani dan uwa kaji halin da ake ciki a sa baki shikenan sai a saba abin da ake bukata amma in ni ne zan kira shi kai tsaye tunda bai san ni ba ban san shi ba to ba wani abin da zai zan samu daga wajen shi sai yawa zai yana tambaya ta ma daga ina ne waye kai amma ina da wani na kusa da shi to in na kira shi za a samu mai biyan bukata da gaggawa to sai suka kwatanta Allah da irin wannan in ka kira shi kai tsaye baka da wani matsayi a wajen sa kai mai zulubi kai talaka ami ha mai zulubi baka da wani matsayi a wajen Allah muridi in ka kira Allah ba zai saurare ka ba amma su yan gatan Allah ne suna da matsayi a wajen Allah daga tunda kai kuma kana da matsayi a wajen su kai muridin su ne to da ka nemi agajin su kai tsaye su kuma ha Allah ya ba su iko Allah ya ba su dama na su agaza ma wanda suke so ya dauki wani bangare na rububiyya ya ba su kai tsaye za su agaza maka to wannan mummunan i'tiqadi ne kuma i'tiqadi ne na shirka duk wanda kai bai na da irin wannan matsayin to ka hada shi da Allah ka mai da shi abin bauta ka mai da shi Allah Allah ka subhanahu wa ta'ala ka mai da shi Allah abokin tarayyar Allah subhanahu wa ta'ala alhali Allah ce mani yayi wa yake amsa kiran wanda yake cikin larura idan ya kira shi ya yayi masa halin da yake ciki ya mai da ku masu maiwa a ban kasa wa yake wannan a ilahu ma Allah akwai wani tare da Allah babu to su sun ce akwai to wannan zamu yadda da shi ko maganar su a maganar Allah zamu yadda da ita to irin wannan neman agajin shirka ne wanda zai fadi ya ce shehu ma'ana me yake nufi shehu ya agaza kare kare yayi tuntube ya ce shehu me yake nufi da wannan ya agaza masa kare 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 mota ta yi da bayi da bayi da shi ya kira sunan shehu ma'ana ya kawo agaji to irin wannan neman agajin shirka ne sannan akwai nau'i na uku neman agajin wanda suke raye wanda suke sun san halin da kake ciki ga su a gabanka kuma suna da ikon agaza maka to wannan babu laifi a kai ka fada rijiya sai ka ji motsin mutane sun zo ɗiban ruwa a rijiya kai kuma kana cikin rijiya da Allah ku tsamo ni ku agaza ku tsamo ni suna iya ko ba su iya suna iya ba sun zo ɗiban ruwa ne sai su zura maka guga ka kamo igiya su janyo ka wannan in ka nemi agajin su ba laifi idan ka nemi agajin mutum akan abin da yake iyawa ba laifi amma da sharadi zama ga ka gashi amma wanda yake wani gari kana wani gari ya zai iya agaza maka kai tsaye haka ka shiga matsala kuma larurar da ka shiga tana bukatar agajin gaggawa nan da minti 2 ko 3 ko 4 ko 5 in ba haka ba ka mutu ya fada cikin halaka wata matsalar ma idan ka shiga segunda 30 yayi yawa in mota ce ta gangaro segunda 30 yayi yawa an gama masu mutuwa sun mutu masu rai suna rai ta gangaro kana kira shi sunan wani in ma yana da wani iko ne yazo ya rugu a guje kafin ya iso ai an gama amma in ga ka gashi kuma abinda kake neman agaji a kansa shi zai iya kamar misalin da muka bayar ka fada rami kace a agaza maka a taimaka maka barayi sun tare ka kira yan sanda gobara ta tashi ka nemi agajin mutane a kawo ruwa kuma a agaza a kawo ruwa duk wannan suna iyawa to ba laifi akan irin wannan jaiz ne wannan abinda kuma ya nuna halaccin sa kisar annabi Musa alayhi salatu wassalam da Allah ya ba mu labari fastaghasahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwi fa wakadahu Musa faqada alayhi lokacin da annabi Musa ya fito a garin Misra malaman tafsiri suka ce ya hadu da wani qibdi da wani bani Isra'ila suna jayayya shi qibdin ya zalunci bani Isra'ila ya zalunce shi tunda su Isra'ilawa ana azabtar da su a lokacin ana bautar da su, su kibdawa mutanen Misra kamar su ne ƴan ƙasa ƴan gari, waɗancan kuma an mai da su kamar bayi, da haka in sun gansu da wani abu ma suna iya kwacewa ko su sa su aiki, to shine ya sa shi aiki, shi kuma wancan din bai yarda ba, suna jayayya. To sai ga Annabi Musa, to sai kokarin ya sasanta su, to tunda kai ka kwace abin da yake da shi ka rabu da shi mana, mai kuma sai ka sa shi aiki. Sai cewa Annabi Musa, kai ma in kai hankali, in baka yi hankali ba sai in dora maka. Malamai suna cewa itace ne ya kwace masa, yace kuma sai ya dauka ya kai masa gida, ya kwace icen kuma sai yace sai ya dauke shi kuma ya kai gidan shi. A ka kwace ka rabu da ni, yace a dole sai ka dauka. Annabi Musa yace a ka kwace masa ice, ka nemi mai dauka maka tunda bai yarda ya kai maka ba, to kar ka sa shi dole. Ka kwace icen ka kwace, to bar shi ya tafi shi. Yace Annabi Musa, to in kai wasa kai zan dora wa icen ka kai gida. To sai Annabi Musa ran shi ya baci, to sai ya mare shi dan ya ladabtar da shi sai ya mutu. Yana kafta masa mari sai ya mutu. To da ya mutu shi ne wato da kansa yace qala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudillun mubin. To wannan aikin shaytan ne sa mutum yayi hushi ya dauki matakin gaggawa irin wannan aikin shaytan ne, domin shi mai batarwa ne, maƙiyi ne mai batarwa a bayyane. To muhallu shahid a ciki fastaghathahu allazi min shi'ati, wanda yake yana daga cikin kabilar shi Annabi Musa ya nemi agajin Annabi Musa. Ashe ana iya neman agajin wai mutum a cikin abin da yake iyawa? Haka wannan babu laifi. Akwai nau'in istighasa na hudu, shine ka nemi agaji a wajen wanda baya da ikon agaza maka, ba tare da kana da kudirin cewa yana da wani koyayyen sirri ba. Ma'ana ka hadu da wanda yake mai shayayyen hannuwa, ko ka hadu da gurgu baya da hannuwa, sai ka ce ya kama maka ka dora kaya akan mota, shi ko baya da hannu ko guda. To kaga wannan izgili ne, shi ma baya halatta, saboda izgili bai halatta ba a musulunci. Kaga mutumin da bai da kudura akan abu ka ce ya maka shi, kaga makaho zaune ka bashi allura ka ce ya sa maka zari, wannan izgili ne, to bai halatta ba. Sannan kuma akwai wani abu daban da ake jin tsoro, idan wani ya ga kayi haka zai iya cewa to wataƙila wannan gurgun yana da wani koyayyen sirri, zai iya faɗar haka. Yace tunda kaga wani ya ce gurgun nan ya kama masa, to shi ya san da cewa yana da wata koyayyar baiwa, dan haka bari mu fara neman tabarrukin gurgun nan. Duk da ya ki yarda ya kama masa, dan ya ga mutane ne bai da ya kama masa ba, amma mai yiwa yana da wata baiwa koyayya, sai a fara neman tabarruki a wajensa. To kaga shi ma an bude wata kofa. Yanzu zaka ga mutanen mu suna da i'tiqari, wasu mahaukata, mahaukaci ne zaka ganshi a zaune a cikin bola, amma sai a ce wai waliyi ne, mahaukaci, sai a rika zuwa gurin shi ana kai kudi ana kai kaza, yana shafa kan mutane. Ko a ga wani mashayi bai sallah bai salati, amma sai a ce ai waliyi ne shi, a Makka yake sallah, waliyi ne shi a Makka yake sallarsa. To duk wannan mutanen mu suna da wannan i'tiqadi. To shi yasa idan kaga gurgu irin wannan kace masa ya kama maka, alhali ka san bai iyawa, kaga wannan bai halatta ba. Dan na farko ka masa izgili, izgilanci a musulunci haramun ne. Sannan abu na biyu, wani zai iya cewa to kaga gurgun nan yana da wani soyayyen sirri wanda mu ba mu san da shi ba, sai kaga mutum yana dan kewayewa yana bashi sadaka, yana neman a sa mu cikin addu'a, har ya fara neman tabarrukinsa, har ya fara shafa kafarsa, to kaga shikenan. Sai a fara cewa ai gurgun nan da yake zaune wuri kaza waliyi ne. Daga irin wannan ne abin haka take faruwa. Wani mahauci a ce ai mahaukacin nan da yake zaune wuri kaza waliyi ne, abinda yake jinyewa irin wannan i'tiqadin. A ga wani yayi masa wani abu sai a ce ba banza ba, shikenan sai a maida shi waliyi. To shi yasa shi ma wannan ya zama haram. To duk waɗannan anwa na istighasa da muka ambata ga hukuncinsu, neman agajin Allah, wannan yana daga cikin asalin imani, neman agajin matacce ko wanda yake raye amma baya kusa, ko kuma yana kusa amma abin da kake neman agaji a kansa ya fi ƙarfin ɗan adam, aikin Allah ne, to bai halatta ka neman agajin wani a kai ba. Mun gane wannan? nau'i na uku kuma ya halatta neman agajin halitta ko mutum akan abin da yake iyawa. Kuma da muka bada misali, ka fada rijiya ka nemi wani ya agaza maka ya fiddo ka, mun bada misali da wannan. Shi kuma wannan na hudu karshe da muka ambata shi kuma bai halatta ba saboda izgilanci ne, izgilanci ne ga wanda ka nemi agajin sa alhali na kasashe ne kace ya agaza maka. Wa dalilu dhabhi qawluhu ta'ala, dalilin yanka wanda shi ma malam yace wa dhabhu yanka yana daga cikin ibada, to dalilin da yana yanka yana daga cikin ibada yace qawluhu ta'ala, fadan Allah ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah, suratul an'am aya ta 162 zuwa da 3. Allah ta'ala yace kace inna salati, lalle sallata, wa nusuki da ibadata ta yanke yanke ila an-nusuk, wa mahyaya da rayuwata, wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin, duk irayin su ne dan Allah ubangijin halittu, la sharika lahu, bai da abokin tarayya. Wannan dalili a Qur'ani kenan. Wa min as-sunnah, dalili a sunnar manzon Allah, hadisin annabi dace la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah, Allah ya la'anci duk wanda ya yanka ga wanin Allah, ko wane ne? Hadisin Imam Muslim ya fitar da shi, hadisin Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. To idan aka ce az-zabhu da larabci shine izhaqur ruh, shine a fitar da ran dabba, bi iraqati dabi ala washin makhsus, ta hanyar zubar da jinin dabbar ta wata fuska keɓantacciya a kwantar da ita a yanka ta yanda ake yanka. To shi wannan yankan yana afkuwa ta fuskoki daban-daban. Fuska ta farko, akwai yankan da zai zama ibada ne, ya zama lokacin da mutum ya kwantar da dabba zai yanka ta, manufarsa shine girmama Allah da kaskantar da kai ga Allah da neman kusanci zuwa ga Allah da wannan yankan. To irin wannan yankan baya halatta a yi shi zuwa ga wani sai Allah, an gane ko? Kuma dole a yi shi ta fuskan nan da Allah ya shar'anta shi. Kenan kai baka da iko ka dauko dabba ka ce bari ka yanka ta dan neman kusanci zuwa ga Allah, sai wanda Allah ya shar'anta maka. Wane yanka ne Allah ya shar'anta? Ko ya zama yankan layya? Zaka kwantar da dabba ka yanka ta da niyyar me? Layya. Ko ka kwantar da dabba ka yanka ta da niyyar me? Suna idan har maka haihuwa. Ko ka kwantar da ita ka yanka ta da niyyar mai hadaya idan ka je aikin haji ko wani abu irin wannan ko umara. Wannan zubar da jini shine ibada, an gane ko? Yankawa da zaka jini yanzu ka zubar da jinin dabba dan neman kusanci zuwa ga Allah, to ta wa'innan hanyoyin ne, ko dai layya ko suna ko me ko hadaya. Sannan kuma akwai yankan da in ka yi shi zaka yi shi da niyyar sadaka, to shi ba zubar da jinin bane ibada, zaka kwantar da ita ka yanka, amma naman ne zaka raba wa bayan Allah su ci, kamar yadda zaka raba musu shinkafa, kamar yadda zaka raba musu dankali, shinkafa, wake su ci a matsayin sadaka. To haka sai ka kwantar da dabba ka yanka, ka dauki naman ka raba a matsayin sadaka. Wannan naman da zaka raba shine Allah zai baka lada a kai, ba zubar da jinin ba, mun gane ko? Kada ya halatta mutum ya yanka dabba ya raba naman ta sadaka, kamar da ya halatta ka soya shinkafa ka raba wa mutane sadaka, zaka samu lada akan wannan. Amma yankan da zaka zubar da jini, jini ya kwararar kuma a rubuta maka lada akan wannan, to wa'innan ne, ko layya ko suna ko hadaya. Ina ba zan fahimta? To wannan kenan, zaka yi shi da wannan fuskar da Allah ya shar'anta, ba za ka yi wani yanka ba da wata da nufin bari in zubar da jini dan in samu kusanci zuwa ga Allah, sai yankan da Allah ya shar'anta maka ɗaya kenan. Ko kuma ya zama yanka ne na bakance, mutum ya alƙawarin Allah ka biya min bukata kaza zan yi yanka, to Allah ya biya maka bukatar dole za ka yi wannan yanka, to shi ma ya zama yanka na ibada tunda bakance ne mutum ya yi. Ina fata fahimta maganar bakance zai zo. To irin wannan yankan Allah kadai ake yi wa shi, zo ka kwantar da dabba ka yanka ta da nufin ka zubar da jininta dan neman kusanci zuwa dan girmama Allah da kaskantar da gaigare shi da neman kusanci ka nuna masa godiya akan ni'imar da ya maka ga ni'ima ya yi maka ta dabba dabba dukiya ce Allah ya maka ni'ima bari ka kwantar da ita ka yanka ta dan Allah a matsayin godiya wa ni'imar da ya maka to Allah ake ma wannan kuma zaka yi shi ta fuskar da ya shar'anta maka kamar da muka ambata to karkatar da irin wannan nau'in yankan zuwa ga wannan Allah babbar shirka ce shirka ce ne babba dalili abinda malayan ambata kul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace lalle sallata da yankana da rayuwata da mutuwata duk ina yi ne dan Allah ubangijin halittu sai ce la sharika lahu bai da abokin tarayya kenan yanzu dan ka kawo dabba ka yanka dan neman kusanci zuwa ga aljani da aljani ya biya maka bukata shirka kake boka da zai zo ya miki aiki yace sai kin kawo fararen kaji a yanka shirka ne wannan boka da zai maka aiki yace sai an kawo jambun suru ko bakin bunsuru ko bunsuru mai baki da fari ko rago mai baki da fari ko mai ja da fari a yanka sai an zubar da jini babban aiki ne wannan dole sai an zubar da jini wannan shirka ne duk wanda ya yarda aka yi masa irin wannan yanka to ya aikata shirka ai irin wannan yankan dan neman biyan bukata a wajen aljanu da tsafi da wane ne ko an ce a'a za mu yi ne da niyyar neman kusanci zuwa ga Allah to waye shar'anta maka wannan waye shar'anta maka in ka ce a za mu yi ne dan neman biyan bukata a wajen Allah bari mu yanka dan neman biyan bukata mu zubar da jini saboda aikin namu mu samu Allah ya biya mana bukata waye saka a ina aka shar'anta maka irin wannan yankan a shari'a baka da wannan ko dan Allah kai in dai kace dan Allah kai ba dan neman kusanci zuwa ga wani ba to kai yanka na bid'a bai da alaka da sunna in kuma kai yanka dan neman biyan bukata a wajen tsafin da aka yi ko aljani da ake alaka da shi bokan yake alaka da shi sai a musu yanka to wannan kuma ya zama shirka ta fita daga musulunci duk wanda irin wannan yankan ya fita daga musulunci wannan shine nau'i na farko ko wanda zai je yanka a kabarin wali dan neman wani biyan bukata akwai wanda zai je yanka raƙumi a kabarin wali yayi yanke yanke zubar da jini saboda neman wani kusanci zuwa ga wannan wali duk wannan yanka ne na shirka man zabaha li ghayrillahi faqad ashraka ko la'ana Allahu man zabaha li ghayrillahi Allah ya la'anci duk wanda yayi yanka ga wani Allah ga hadisin nan mun karanta to nau'in yanka na biyu shine mutum ya yanka dabba dan ya karrama bakonsa kai bako sai ka kawo dabba ka yanka dan ai masa nama in an yi bako a kawo kaji guda uku ko hudu ko zabo bakwai a yanka saboda ba an yi bako ko a kama bunsuru a yanka ko a kama rago a yanka saboda an yi baki ko kuma walima ce ta same ka kai aure mutum ya kama rago ya yanka da niyyar mai walima ko abin da yake bada haka to wannan an yi umarni da shi ko dai ya zama umarni na wajibci ko ya zama umarni na mustahabbanci domin manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu duk wanda ya kasance ya yi ibadi da Allah da ranar lahira to lalle ya karrama bakonsa yana daga cikin karrama bako shine in ya zo ka dafa masa nama annabi Ibrahim lokacin da yayi bakin mala'iku bai san mala'iku bane mai Allah ya ce yace bai wata ba fa ma labisa an ja'a bi ijrin haniz bai wata ba sai gashi ya zo da maraki gasashe maraki ya yanka musu saboda girmamawa wannan ba laifi bane hadisin Bukhari ya fitar da shi da Muslim ga fadar manzon Allah da yace wa Abdurrahman bin Auf awli mawlaw bi shajir lokacin da ya gaishi da alama ta angwanci kai aure ne yace eh nayi aure annabi ce to kai walima koda da rago ne kai walima koda da rago ne shi ma hadisin Imam Bukhari ya fitar da shi hadisi ne wanda yake tabbatacce to ashe yanka da niyyar walima wajibi ne bisa magana mafi inganci na malama in mutum yayi aure wajibi ne yayi walima in zai iya hadawa da nama ya hada in bai iya koda cuku ne aka samu da dabino a dai ko ba nama dan akwai halin aina ma ai, amma wajibi ne in mutum ya aure ya waliba bisa magana mafi inganci. Amma idan kai ba ko dole ne sai ka yanka masa dabba, wannan ba wajibi, mustahabi ne wannan. Kana iya zuwa wurin wani ka sayo masa abinci ko ka sayo masa nama ba sai ka yanka ba. Kana iya ma ka masa abincin da ba nama a ciki, gwargwadon halinka duka ba laifi. Amma dai mutum gwargwadon karramawarka ga baƙonka, gwargwadon imaninka ga Allah da ranar lahira, wanda yafi kowa imani shi ne yake ƙoƙarin karrama baƙonsa. An gane? To akwai nau'in yanka na uku, shi da yankan da za a yi shi ta fuskar kawai a ji daɗi, mutum ya yanka rago a gidansa kawai don a yi nama su more da shi da iyalinsa, ko kuma yankan da zai yi don ya yi kasuwanci da shi. Wannan shi ne nau'i na uku, shi ba da niyyar walima ba. Inda niyyar walima ne wajibi ne, inda niyyar karrama baƙo ne mustahabi ne. Amma shi yanka na gida, wannan kaga shi kuma menene? Yana daga cikin abin da yake ja'iz ne, yalwata wa iyali ne. Mutum ya yanka rago a gidansa kawai don a more da shi da iyalinsa, ko a yanka kaji a gida ko zabi don a more, ana ba laifi ba ne ba. Ko kuma mutum ya yanka dabba da nufin ya sayar da nama, wanda ake cewa mai mahauci, shi ba wannan ba laifi ba ne, ba laifi ba ne. Mutum ya yanka nama, ya yanka dabba don ya sayar da nama ya samu riba, wanda yana daga cikin kaso wanda yake al-mubah, al-aslu fihi al-ibaha. Me ye dalilin da ya nuna mubah ne? Faɗin Allah ta'ala, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa zallalna lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Suratu Yasin aya ta 71 zuwa 72, Allah ya ce shin ba su gani ba, anna khalaqna lahum mimma amilat aydina, mu ne muka halitta musu daga abin da hannayenmu suka aikata, an'aman muka halitta musu dabbobi na ni'ima, fahum laha malikun, alhali su masu mallaka ne a gare ta. Wani ya mallaki raƙumi kaza, wani samiya kaza, wani rago kaza ya mallaka. Wa zallalnaha lahum, Allah ya ce muka hore musu wa'innan dabbobin. In ba don horewa ba, idan aka ce maka raƙuma sun yi bori, to ina ga ba wanda zai kwana a waje. Ko a ce shanu na duniya sun yi bori, sun ce abinda ake musu na yanka ba su yarda ba, a ce shanun duniya sun haɗe kai. Kuna iya hitowa bakin titi, hitowa bakin titi, kowa zai iya shiga gida ya rufe. Ko awaki suka yi bori, ai ba za a kwace lafiya ba. Amma Allah ya hore mana su, raƙumi ƙato da shi, sai ɗan yaro ƙarami ya ɗora masa akala ya ja shi. Wa zallalnaha lahum, Allah ya ce faminha rakubuhum, daga cikinta akwai abin hawansu, akwai dabbar da suke hawa irin dawakai da raƙuma. Wa minha ya'kulun, wasu daga ciki kuma suke cin namansu, kamar su raƙuman da shanu da awaki da tumaki. To wannan ayar ta nuna mai halamun halal ne cin naman wa'innan dabbobin, ka yanka a gida a ci, ko ka yanka kai ne kai kasuwanci, ya halatta. Da aka fawa halal ne, duk wanda ya ce fawa, sana'ar fawa haram ne, bai da dalili. An gane ko? In ka ce ai dan suna kaza suna kaza suna kaza, to ai wannan kowane mai sana'a yana yin wannan. Kowane mai sana'a, masu tela suna ha'inci, masu sana'ar shago suna yi, masu sana'ar direbanci suna yi, duk wata sana'a zaka ga akwai masu aiki, masu tsare gaskiya a ciki, akwai masu ha'inci, ba fawo bane kadai ba. Da haka kowace sana'a idan mutum ya kiyaye dokokin Allah a ciki, halal ce, inda sana'a ce wadda shari'a ta yarda da ita. Da haka wannan zai kasance da gwargwadon, da gwargwadon yanda, wato dalilin da ya sa mutum ya yi yanka. Idan mutum ya yi yankan ne don iyali, aga wannan mubah ne. In ya yi yanka don ya saida nama, wannan mubah ne. In ya yi yanka don ya saida. Amma idan ya yanka dabba ce ya yanka ta, amma ba don ya ciyar da iyalinsa ba, sai don ya ciyar da wasu mabannatan mutane wanda suke aikata banna, suke aikata fasadi, sai ya yanka dabba don ya ciyar da su, haka sai ya zama haram. Mun gane ko? A ɗauka mutane ne suke aikata mabannata ne, masu fasadi ko barayi ne, ko kuma mutane ne wanda suke mutum ya buɗe gidajen gidan karuwanci, ya kawo karuwai ya ajiye, yana musu yanka, yana ba su nama suna ci, ana zuwa ana yana samun kuɗi da su. Ko mutanen da suke wasanni irin wannan na wanda ba su saba ba su dace da musulunci ba, irin wasannin na kokowa, ka aje yan kokowa birdi wato murda murda a cikin gida, kana yanka musu raguna dan kokowa, bai halatta ba shi wasan kokowa, bai halatta ba da irin yanda ake shi. Mutum ya tube tsiraicin sa a waje, haramun ne. Mutum ya daura layi badage badage, haramun ne. An gane wannan? Da sauran tsafe-tsafe da ake a ciki da wane ne, sai ka ajiye su kana ciyar da su, ka yanka dabba kana ciyar da su, kaga shikenan. Gurgurdan abinda kai yankan dan shi, gurgurdan sakamakonka. In kayi bisa ga abinda yake halal ne, shikenan. In kayi akan abinda yake haram ne, kuma ya zama haram. Wanda shi ne nau'ukan yanka wanda malamai suka ambata. Wa dalilun nazar, shi kuma dalilin bakance, yana ga kusan shi ne na karshe ko? Dalilin bakance qauluhu ta'ala, fadin Allah ta'ala, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, suna cika bakance kuma suna jin tsoron wani yini wanda sharrinsa mai tsanani ne. To nan dalilin da ya nuna cewa bakance ibada ne ita ce wannan aya. Mala ya lissafa bakance daga cikin nau'ukan ibada. Menene bakance? Mutum ya yi alkawari cewa ya Allah, idan ka biya min bukata ta kaza, ni kuma na yi alkawari zan yi maka abu kaza na aikin da'a. Ko kuma mutum ya zama bai yi bakancen da sharadi ba, kawai ya yi nuzurul mutlaq, ya yi an-nazarul mutlaq, ce ya Allah na yi maka alkawari zan rika yin ibada kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza. Allah na yi maka alkawari duk ranar juma'a zan yi sadaka da kaza, ko duk ranar litinin zan yi azumi. To wannan azumi ya zama dole a kansa, wanda ya ɗaukan ma kansa alkawari. Ko kuma ya ce ya Allah na yi maka alkawari idan har ka bani lafiya, wannan rashin lafiyan da yake damuna, in dai har na warke, to na yi alkawari zan yi kaza, sai ya ambaci wani nau'in ibada. To idan ko Allah ya bashi lafiya, dole ya yi wannan ibadar da ya alkawari, shi ne bakance. To shi ma ibada ne, dalilin da ya nuna ibada ne wannan ayar, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Abinda ayar take nufi, Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi masu cika bakance, tunda ko Allah ya yabe su, ya nuna cewa Allah yana son wannan aikin. Kuma duk abinda Allah yake so daga cikin aiki, to ibada ne. Ibada shi huwa kullu ma yuhibbuhu Allahu wa yarda, shi ne duk abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi. To tunda ko har Allah ya yabi masu cika alkawari, to ya nuna yana son me? Yana son wannan aikin. Tunda ko har Allah yake son wannan aikin, ya nuna aikin kuma menene? Ibada ne. Duk abin da Allah yake son shi, ya yarda da shi, to ibada ne. Kun gane? Abin da yake karfafa wannan kuma shine fadin Allah, wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Abin da yasa suke cika wannan bakancan, saboda suna jin tsoron wani yini wanda sharrin sa mai tsanani ne. Ashe ibada ce take kare mutum daga sharrin wannan yini, wanda kuma daga cikin ibadodin akwai me? Akwai bakance. Ki bakance ibada ne. Sai dai malamai suna cewa bakancen da Allah ya yabi wanda suke cika shi, bakancen da Allah ya yabi masu cika shi, shi ne wanda suke cika dukkanin ibadodin da Allah ya farlanta musu. Ma'ana dukkan mutumin da ya yarda cewa ni musulmi ne, to kamar yayi wa Allah alƙawari ne zai yi ayyukan farilla. Kada cewa ni musulmi ne, kai yarda a matsayin cewa kai musulmi ne daga lokacin da ka balaga. To duk wani aiki na ibada da Allah ya wajabta, kamar ka ce Allah na yi maka alƙawari wannan aikin ibada da ka wajabta zan aikata shi, da in ba haka ba kai ba musulmi bane, kai ba cikakken musulmi bane. Duk wanda ya yarda shi musulmi ne, to yayi wa Allah alƙawarin zai aikata abin da ya umarce shi na wajibi, ya guji abin da ya haramta masa. To duk akan wannan kaidar sai zama duk wani aiki ibada da mutum yake yi, to cika bakancin da yawa Allah yake, cika bakancin da yawa Allah ne yake. Kenan ta wannan fuskar sai zama dukkanin ibadar da Allah ya shar'anta to ta zama dole akan bawa. To tunda kuma ta zama dole akan bawa, ya zama dole ya cika ta, domin kamar alƙawari ne ya daukan mahalla, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan lahu kana zaluman jahula. Amana ce Allah ya bijiro da ita akan sammai da kasai da duwatsu suka kasa dauka, dan adam ya dauka, kaga alƙawari ya dauka, alƙawari ya dauka, ya daukan makansa. To cika wannan alƙawarin, to shi ne abinda ake nufi da yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, ma'ana suna cika alƙawarin da suka yi wa Allah na za su bauta masa kamar yanda ya umurni, kuma suka cika wannan alƙawarin suka bauta masa kamar da ya umurni, to sai Allah yake yaban su akan wannan. Shi yasa Allah yake summa liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq, sannan sai su cika ayyukansu na ibada su kuma cika bakancansu alƙawarin da suka yi wa Allah, sannan kuma wal yatawafu bil baitil atiq, su yi tawafin ɗakin nan wanda yake yantacce. Yufu nuzurahum, su cika alƙawarinsu, wani alƙawari yake nufi anan? Aikin hajji, sun ce labbaik allahumma labbaik, sun ɗauki alƙawarin za su yi aikin hajji. To kaga da suka cika wannan ibadar sai Allah ya yabe su. Wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq, suratul hajj ayata ta 29. Dan haka bakance shi da mutum ya lazumta wa kansa wani aikin da'a wanda ba wajibi ba, mutum ya lazumta wa kansa, wannan shi suke kira bakance. Amma malamai suna ganin hatta duk wani aikin ibada na wajibi to cika shi kamar cika bakance ne, mun gane ko? Har ma suka ce ayar da wannan take magana, shi yasa suka ce amma idan aka ce bakance shi da mutum ya lazumta wa kansa ibadar da ba dole a kansa ba, shi ya maida ita mai dole. Asalin ibadar a kansa ba dole ba ce, amma shi sai ya maida ita dole. Azumin Litinin da Alhamis dole ne, amma in ka ce ni ya zama dole a kaina, ya Allah na daukan maka alkawari, to ya zama dole, dole sai ka yi shi, sai wani uzuri ne ya hana maka. Sadaka ba dole ba ce, amma in ka ɗauki alƙawarin ya Allah na ɗauki duk ranar Juma'a zan yi sadaka da kaza, matuƙar ina da hali, ya zama dole ka cika wannan bakancin, yanzu wannan ya zama dole a kanka. To irin wannan bakancin mutum ya lazumta wa kansa abinda Allah bai wajabta masa ba, wasu malamai suka ce makruhi ne ya wajabta wa kansa abinda Allah bai wajabta masa ba, wasu malamai suka ce makruhi ne, wasu ma suka ce haramun ne, wasu ma suka ce haramun ne, suka ce domin annabi ya yi hani game da irin wannan bakancin, yana cewa innahu la ya'ti bi khairi wa innama yustakhraju bihi min al-bakhil, irin wannan bakancin baya zuwa da alkhairi, abu ne da ake kwato wani haƙƙi daga hannun marowaci da shi, marowaci ne. To wannan malamai suka ce ana magana akan an-nuzur al-mu'allaq, bakancin da mutum ya rata yashi da wani sharadi, to shi da aka ce makruhi ne, wasu ma suka ce haramun, domin kamar ka ce wa Allah kai ba za ka yi masa ba sai in yayi maka, irin walbani walbaka din nan, walhama walhana ne walkememe, to ni ba zan baka ba sai ka bani, haka Allah in ka bani lafiya to ni ma zai yi maka azumin nafila kaza, to kaga shi ba zai yi ba sai an yi masa kenan. To shi yasa wasu suka karhanta, wasu ma suka ce haramun ne, tunda annabi ya sifata masu yin irin wannan bakancan marowata ne, to kaga kuma rowa sifa ce a ban zargi, wanda hadisin da ya kawo wannan inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil, hadisi ne Imam Muslim ya fitar da shi, suka ce kedar da wannan hukuncin da wannan hadisin bakance irin wannan mu'allaq ya zama haram, amma magana mafi inganci makruhi ne, bai kai matsayin haramun ba. Tare da haka kuma suka ce idan mutum ya riga ya wa Allah bakancan to ya zama dole ya cika, hatta waɗanda suka tafi akan cewa haramun ɗin ne suka ce amma idan ka yi dole ka cika, me yasa ya zama dole ka cika suka ce saboda fadin manzo Allah man nazara an yuti Allah falyuti'hu duk wanda ya bakance zai yi wa Allah da'a to lalle ya masa da'a hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi a takaice dai kalmar an-nazar lafazin an-nazar ana itlaqin sa akan ibadodi na farilla umuman duk wata ibada ta farilla ana iya kiranta da suna an-nazar alƙawari ne da kai wa Allah sannan ana itlaqin sa akan an-nazarul akan an-nazar al-khas keɓantaccen bakanci ka lazumta wa kanka abinda ba wajibi a kanka ba to shi ma nan malamai sun kasa shi gida biyu akwai al-mutlaq akwai al-mu'allaq mutlaq shi ne ba tare da ka sa wani sharadi ba ce Allah na yi alƙawari zan riƙe maka zan riƙe ibada kaza galibin masu yin irin wannan wanda yake da sakaci wajen nafila shi yana son ya riƙe yin nafila amma kuma ya kasa dagewa to idan yayi bakanci sai ya ƙara masa ƙarfin guya sai ya dage tunda ya riga ya alƙawari abin ya zama dole a kansa ya san in bai cika ba Allah zai kama shi Allah ya ce masu yin alƙawari ba sa cikawa Allah yana jefa munafirci a zuciyarsu to dan gudun wannan zai lazumta wa kansa cika wannan alƙawarin yanzu kaga azumin litinin ya zama dole a kansa tunda ya lazumta wa kansa amma inda bai hakan ba to ba zai iya ba to wasu na yin bakancan dan wannan dalilin amma duk da haka makruhi ne saboda duk abin da Allah ya maka sassauci akai bai kamata ka tsananta wa kanka akan sa ba Allah ya sassauta mai da maka shi mustahabbi to karka farlanta ma kanka shi shi kuma bakanci wanda yake mu'allaq wanda kai wa Allah alƙawari sai ya yi maka kaza za ka yi masa to shi ma wannan wasu sun ce haramun ne wasu sun ce makruhi ne wagana mafi inganci shi ma dai makruhi ne amma in ka yi shi shi ma dole sai ka cika to wa'annan sune ibadodi da malam ya lissafa yace yana daga cikin nau'ukan ibada da ake kadaita Allah da su da ya kamata a jingina wa Allah su wanda Allah kadai ya cancanta a yi masa su sai ya lissafa wa'annan wai me yasa malam ya lissafa wa'annan duk cikin nau'ukan ibada bai ambaci kowanne ba sai wa'annan bai ambaci sallah ba bai ambaci azumi ba wani zakka wani aikin haji sai yake banci wa'annan da muka ambata da ambato muka ce saboda a cikin su ne ake yin shirka galibi mutane sun fi yin shirka a cikin wa'annan ibadodin a cikin addu'a mutane suna yin shirka a wajen tsoro da fata da tawakkali duk mutane na yin shirka a wajen raraba da rahaba da khushu'i da khashiya da inaba da istighasa da isti'aza da isti'ana da istighasa da isti'aza duk shirka ake shi yasa muka yi ta kawo misali akan wannan yanka da bakanci duk mutane na shirka ciki to kuma wasu na inkarin wannan abin da suke yi shirka ne shine matsala akwai masu ganin dan kai wa aljani yanka ai ba wani laifi bane dan kai tsibbo kai yanka har ma wani malami naje yana fadi yana sakin wata shubha yace ai annabi Musa shi da aka zo gurin sa neman biyan bukata an kashe wani ana son a san waye kashe shi aka zo wajen annabi Musa shi annabi Musa ya yi a kawo saniya yace dan balantana mu dan mun ci a kawo bunsuru za a ce mun yi laifi shi annabi Musa da aka zo aka tambaye shi ta inna Allah ya amurukum an tazbahu baqara Allah yana umurtan ku yanka saniya kaji wata shubha yace balle mu dan mun ci a kawo rago a kawo bunsuru a ce mun yi shirka to kaga wannan in jahili ya ji sai ya gamsu da abin da ya faɗa alalin shubha ce shi annabi Musa cewa Allah ya umurce ku wahayi aka yi masa kai waye maka wahayi kai waye maka wahayi ka yanka sannan tayi an tazbahu ku kuje ku yanka ba tayi ku kawo mun gidana ni in yanka kai kuma boka cewa kake a kawo kai malamin tsibbo cewa kake a kawo a yanka ba cewa kake je can gidan shi ya yanka ba cewa kake ya kawo nan gidanka a yanka a ganin ma akwai bambanci shi baqara yace mutlaqan kai kuma sai ka ce bai kala kaza fari da baki kaza kaza sai ka faɗi siffar shi annabi Musa bai ce ku yanka kala kaza ba sai da suka tambaye shi ma launuha ma kaza ma kaza malamai suka ce in ba da suka tsananta ma kansu ba ma inda sun kaba kowace irin saniya sun yanka da sun samu abin da suke bukata, amma da suka tsaya suna ta tambaye tambaye, shi yasa sai aka tsananta musu, aka ce dole sai kun nemo saniya mai kala kaza, innaha baqaratun safra faqi'un launuha tusurru an-nazirin. Daka wannan shubha ce, wannan shubha ce. To kaga ashe ana yin shirka a cikin yanka, ka ce ka a kawo bunsuru a yanka, a kawo rago a yanka saboda wani tsubbo da za a yi ko wani abu, wai sai an zubar da jini sannan abin yayi, wannan duka shirka ne, Allah ya kiyaye. To sai malam bayan ya kawo mana wannan asalin na farko, sai muka tafi zuwa asali na biyu, yanzu da minti nawa? Saura minti biyar kenan. Sai mu tafi al-aslu tsani, asali na biyu. Wannan asali na biyun karatun shi zai zo ne a darasi mai zuwa, mu dan taba shi kadan dan mu cikan ke lokacin. Yace al-aslu tsani, asali na biyu, ma'rifatu dinil islam bil adilla, shine sanin addinin musulunci da dalilai. Mutum ya san menene addinin musulunci, kuma ya san musuluncin da dalilai, ba da ka ba, ba da mafarki ba, ba da bid'a ba, ba da ganin cewa wannan abin mai kyau ba ne, bid'a ce hasana, ba da wannan ba, bil adilla, da dalili. Kul hazihi sabili adu ila Allah ala basira, annabi yana kira zuwa ga Allah ne da hujja. To kai ma haka zaka bauta wa Allah, ka san addinin musulunci da dalilansa, bil adilla. To wannan yana daga cikin usulus salasa, shine asali na biyu, mutum ya san addinin musulunci da dalili. Adilla kuma shine alkitabu was sunna, littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To idan aka ce islam, yace huwa al-islamu lillahi bit tauhid wal inqiyad lahu bit ta'a wal bara'atu min ash-shirk wa ahlihi. Yace idan aka ce musulunci shine al-istislamu lillahi bit tauhid, miƙa wuya ga Allah ta hanyar kaɗe ta shi da bauta, al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyad lahu bit ta'a, da kuma miƙa jayuwa gare shi ta hanyar masa da'a, wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, da kuma barranta daga shirka da mushrikai masu aikata shirka. Da haka sai ya ce fa huwa salasu maratib, haka shi ya kasu gida uku. Kenan abinda ake nufi da al-istislamu lillahi bit tauhid, shi da mutum ya sallama wa Allah gaba daya, ya sallama wa ubangijinsa istislaman shar'iyyan, sallamawa shar'antacciya, wannan kuma zai yi ne bi tauhidillahi ta'ala. Shi yasa yace bit tauhid, zaka sallama ma Allah ne ta hanyar kadaita shi da bauta, ta hanyar tauhidi da kadaita shi da bauta, wannan shi aka ce wa islam. To irin wannan musulunci shine ake yabon masu yin sa. Idan an yabi mutum an ce wani musulmi ne, to ana nufin irin wannan musulunci, irin sa ne ake ba mutum lada a kai. Amma al-istislamul qadri, mai kawuya akan wato ga kaddaran ubangiji, wannan ba za a rubuta maka lada akan wannan ba, ba za a yabe ka akan wannan ba, domin ai baka da wata dubara. Abinda Allah ya kaddara maka dole haka rayuwarka za ta gudana. Allah ya yi ka dogo, zaka je mai da ka gajere ne? Allah ya yi ka talaka ko mai arziki, zaka? Allah ya ce sai ka ci abinci, zaka hana? Allah ya ce sai ka yi bacci, zaka ce ba za ka yi ba? Da haka wannan sallamawa ce akan kaddarar da Allah ya gina halittunsa a kai, wannan ba a yabon mutum a kanta, sannan ba a rubuta masa wani abu na lada a kai. Da Allah ya ce walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un, Allah gare shi ne duk halittun da suke sama da ƙasa suka sallama, wasu sun sallama bisa da'a, wasu kuma cilas, kuma zuwa gare shi za a mayar da su baki daya. Daga shi yasa yace bit tauhid wal inqiyad lahu bit ta'a, da mika jayuwa a gare shi ta hanyar yi masa da'a. Da'a shine ka aikata umurnin da ya saka ka nisanci abin da ya hana ka, domin idan aka ce at-ta'a shine aikata abin da aka umurce ka da kuma nisantar abin da aka hana ka. Wal bara'atu min ash-shirki, da kuma kubuta daga shirka, mutum ya bar ya guji shirka, ya barranta daga gare ta, sannan kuma ya kubuta daga masu yin ta. Allah ta'ala yace qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladhina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa bima ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdawu abadan hatta tu'minu billahi wahda. Allah yace kuna da abin koyi mai kyau a tattare da annabi Ibrahim da wanda suka yi imani tare da shi. Iz qalu liqaumihim, ayin da suka ce wa mutanansu inna bura'u minkum, mu ba mu ba ku, wa bima ta'buduna min dunillahi, ba mu ba abinda kuke bauta ku ba bayan Allah, kafarra bikum, mun kafirce muku, wabada bainana wa bainakum al'adawatu abad wal baghdawu abadan, daka adawa da kiyayya ta bayyana a tsakanin mu da ku, wannan kuma har abada, hatta tu'minu billahi wahdahu, sai kun yi imani da Allah shi kadai. Ashe ita shirka ana barranta daga gare ta da kuma masu yin ta, to wannan shi ake cewa mai al-islam. To shine in muka zo malam zai kasa mana shi gida uku in muka zo darasi mai zuwa. Amma idan aka ce al-islam shine wannan al-islamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyad lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, meka jayuwa ga Allah, sallama rayuwa ga Allah ta hanyar kadaita shi da bauta, da meka jayuwa gare shi ta hanyar yi masa da'a, kai abin da yace kamar abin da ya hana, sannan kai bara'a da shirka da masu shirka. To bayani akan wannan duka zai zo da kuma matakan shi musulunci maratib din sa guda uku a darasi mai zuwa insha Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.